Assalamu alaikum masu saurari, barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar kullum ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
APC ta shiga fagen zaben fidda gwani don zaben 2019 inda wasu jihohi suka zabi yartinke wasu ko da wakilai. Kungiyoyin kwadugo sun auka yajin aikin gargadi don neman karin mafi karancin albashi ga jami'in kwadugo Nuhu Toro.
65,000 muke bukata a biya ma'aikaci mafi kankanta albashi.
An samu ruwan sama kamar da bakin kwariya a sassan Najeriya bayan sanarwar hakan daga hukumar hasashen yanayi NIMET. Farfesa Mashi shine shugaban hukumar.
Kasar Liberia da kasar Saliyo duk wani hasashe da ake musu da ake karanta a gidan radio ko gidan talabijin da ake yi daga Munamel muke zo muke yadda musu.
Hukumomin kasuwancin jiragen ruwa na Shirin Afirka sun yi taro a Abuja inda shugaban hukumar a Najeriya Hassan Bello ya ce arziki zai bunkasa.
An samu gwamnati mai alƙibla, abinda gwamnati ke samu kan kuɗin shiga zai zarci abinda ake samu yanzu.
Dogarin uwar gidan shugaban Najeriya Sani Baban Inna na hannun hukumar DSS bisa zargin da ya musanta na amsar rashawa madadin Aisha Buhari da ta kai naira biliyan 2 da miliyan 500. Nasura da Maili kai murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka, to yanzu bari mu shiga zauranmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne sarkin malaman Duguri kuma shugaban majalisar malaman Izala Shiyar Abuja Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri da Fasto Musa Muhammad wanda zai karasa jawabinsa. Ga Sheikh Ibrahim Duguri.
To jama'a masu sauraronmu barkamu da haka. Kuma muna godiya kwarai da gaske da Allah Ubangiji ya saki sada mu a wannan lokaci mai albarka wadda kamar yadda aka sani abubuwa da yawa suna faruwa waɗanda ya kamata jawo hankulan mutane a kansu. Duk wanda aka kama da laifi a hukunta shi, hukunci ga mai laifi shi ke hana yin laifi ga wanda bai laifin ba nan gaba, kamar yadda Bahaushe ke cewa gani ga wani ya ishe wani tsoron Allah. Bayan haka ga karatu, ga wa'azuzzuka, amma ana da karancin zumunci, ana da karancin kunya, ana kuma da karancin girmama na gaba, wanda duk waɗannan abubuwa in muka duba a shekarun baya ilimin da ake da shi a da bai kai na yanzu ba. Sai mu duba mu gani a ma'aunin rayuwa, tarbiyyar da zaman lafiyar da zumuncin da haƙurin da kuma jin kai da tausayin da sun fi na yanzu. Duk da dai yanzu ne kuma ake ganin an ci gaba wajen karatu. To ya 'yan uwa, kada mu yi ci gaban mai shiga rijiya, kada mu mance da kyawawan ɗabi'unmu da al'adunmu da matsayin da muka fito da kuma yankin da Allah ya zaunar da mu. Muna zaune uwa ɗaya uba ɗaya, musulmi da wanda yake krista ne da wanda ma shi bai da addinin gaba ɗaya, duka zaka iske ƴan uwan juna ne, babu ainihin cuta ko cutarwa a tsakani. Don haka mu koma, lokaci bai kure mana ba, muna da damar da zamu sake komawa mu yashe wa junanmu, mu zauna tare, mu yi aiki tare, mu ci abinci tare, mu yi kasuwanci tare, kuma mu zauna lafiya. Duk inda ake zaman lafiya, nan arziki yake ainihin wato wakana, nan kuma ake samun ci gaba, ilimin da ake karanta nan yake amfani. Amma inda babu zaman lafiya, kuma inda na ƙasa baya ganin girman na sama baya jin tausayin na ƙasa, da wuya ka samu rayuwar waɗannan mutanen ta yi tasiri gare su da kuma makomarsu. Don haka ya kuma sauraronmu, mazanmu da matanmu, manyanmu da yaranmu, kowa ya riƙi sana'a. In aka riƙi sana'a, babu shakka an huta da zaman banza, an huta da gulmace-gulmace, an huta da gutsuri-tsomi, kuma an huta da wato tunanin da shaɗan zai ƙirƙira wa mutum cewa wane ya wuce da riga mai kyau, wancan ya gina gida mai kyau, wancan ya ainihin hau mota mai kyau. Kai baka yi sana'a ba, baka nemi ilimi ba, daga nan sai ka fara tunanin cewa ai kai ma ɗan adam ne, kana da buƙatar hawa motar, kana da buƙatar ginin gidan, kana da buƙatar auren matar. Amma yaya za ka samu, tunda dai ba daga sama za a yi maka ruwansu ba, dole sai da kuɗi. Kuma neman kuɗin nan baka koya ba, sa'an nan kuma ko ka koya ka watsar baka tsaya ka bautu ba, so kake ka samu a dare ɗaya. To waɗannan ma dalilai ne daga cikin dalilan da ke kawo a samu rashin tsaro, don saboda duk yadda mutum yake dai ba zai iya jurewa yunwa ba, ba zai iya tafiya tsirara ba, zai buƙaci cin abinci, zai buƙaci sa tufafi. To in ko babu abin da za a sai abincin ko a sai tufafin, to babu shakka zuciya za ta riya wa mutum ga abin da fa za ka je ka yi kai ma a ce ka mallaki kaza ko ka samu kaza. To duk irin waɗannan abin da ya kamata mu sani ne. Kuma jagororinmu, ina nufin sarakuna da hukumomi na gwamnati da maluman addini da iyayen ƙasa da dattawa a cikin al'umma, to babu shakka kowa yana da rawar da zai taka. Uwa uba talaka ma wanda babu kowa a ƙarƙashinsa, shi ma yana da rawar da zai taka don kawo ci gaba da canji mai kyau da kuma ci gaban zaman lafiya da karuwan arziki a cikin wannan yanki namu na arewa da kuma ainihin wato kasar mu Najeriya kai da ma dukkan inda wannan sako zai kai. Allah ya sa mu dace.
Shi ma Pastor Musa ya ce
Buhari kowanne dan Najeriya akwai jinin sa a cikin jininka domin ka zama uba uban ubanni ka zama shugaba akan kowanne dan Najeriya to haƙin jinin jinainan yan Najeriya na cikin jikinka to dole ne ka tsaya tsayin daka yau kowanne mai addini yana karkashinka kowanne mai bauta kuma ka yana karkashinka kowanne mai yana karkashinka kowanne sikir site yana karkashinka duk kabilan Najeriya da masu tsafta da marasa tsafta duk mun taru yau mun cinkina ubangiji ya dora ka akan mu to kai mulkin ka cikin adalci da gaskiya kana da kyakkyawan niyya da kyakkyawan fata duk shugaban da aka ce ya ebi wani katon fili ya kewaye ya ce wannan nashi ne ba shugaba bane so haka yake ko a gefen al'umma haka ware wata al'umma wannan ita naka ce mulkin ka ya samu tangadi kama ana murhu ne in an ka zare dutsi daya sai kaga tukunya ta bungule to haka mulki yake ubangiji zai karfafa ka a cikin mulkin ka yanda ubangiji sai sa kasar mu ta samu salama wa'azin fastoci ya canza wa'azin malamai ya canza komai ayi shi na gaskiya tsantsan gaskiya a faɗi gaskiya komai da cinta kada a kawo rudu a cikin addinai dan ayudari wasu yan uwa bugun wa'azi ba zai taimaka ba wa'azin kishi bangaranci da kabilanci ba zai taimaka ba a faɗi abin da ubangiji yake ayi a haɗi abin da ubangiji yake a bari wannan shine zai taimaka wani kishi addini in ka hai kurmu kishi baka isa ba duk rikicin da ake kasar mu Najeriya wace kasa ce ko ko wani gari ne saboda wai wahalar da suke sha suka tashi suka yi sarinda suka ce a mu mun koma musulmi ko ko a dukkan mu mun koma kirista baiwa da salama ne ake kawo canji ba da rudu ba wannan kuma baraka tsakanin Fulani da manoma a kula a bata babban muhimmanci domin a shawo kan wannan matsala dukkan su ƴan ƙasa ne dole a kawo kowa ga matsayin sa kowa ya san darajar dan uwansa kowa ya san darajar dukiyar dan uwansa Fulani ya san darajar dukiyar manomi manomi bai da wani abu fiye da tsiron da ke hita a gonarsa idan Fulani ya zo ya canye ya za a yi manomi ya samu salama idan manomi bai kula da cewa ba wannan hili ko wannan daji an aje shi saboda Fulani ne sai ya zo yana sarewa yana son yayi noma in ya sassare duka mun ka sassare dazuzukan to su ko Fulani ina za su zama to madalla to ɗan Najeriya gaba ɗaya ina muku fatan alheri ni ne Musa Muhammad assalamu alaikum.
To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.